aka da matan an ci gaba ko ba ci gaba ba duk sun dawo da ba in mu da muka bude makarantar mata akai ta bala'i karshe sai aka bar matan yan bidiya sai daukar ango sai dai aje daukar amarya a zagi uwar ango a zagi uban miji tauri ya ce tauri tauri kike uwar miji da tauri tauri kike karshe suka ga matan alu suna da ayan alu suna suna karatu aka ba matan yan bidiya ba a san sallah ba ba a san zakka ba ba ibada da aka sani tana sallah da jariri a baya tana za ku dashi na killa mata fitsari kuma ya fara ya fara sai abinci ba jariri yana kwala kuka tana za ku dashi tana kai ishuru kuma kuma sallah take in ta jijjiga ta jijjiga yaki tana sallah ba ta wayo ta ce ga dan da wadda sallah take wata ma tana sallah tana girki har ta je kitchen ta iza tukunya ta iza abin nan ta dandana ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba duk sallah take ta ji hazarin yar bidiya karshe suka ce billahi lazi mu ma mu bude karshe aka bude aka ci gaba da walmar maratu to an dai samu ci gaba to irin wayannan sunnoni da kuka raya duk wanda ya aiki da su har kiyama ta tsaya kuna da ladan raya wayannan sunnoni malamai suka ce wannan shine wa natubu ma qaddahu mu wato ma qaddamu wa asarahu shine asarahu din idan kuma ka kirkiro wata bid'a ka bar mutane da ita suka ci gaba da yin wannan bid'a duk wanda ya aiki da bid'a har kiyama ta tsaya duk zulmin da aka bashi kai ma sai an kawo maka mishi fasara ta uku da malamai suka ce wa natubu ma qaddamu wa asarahu muna rubuta abin da suka gabatar da gurabun su idan ka tashi ka je masallaci kai sallah to za a rubuta ladan sallar gurabun ka kuma shine duk takun da kai zuwa masallacin shine gurbin to shi ma Allah yana rubutawa za a baka lada akai wa natubu ma qaddamu wa asarahu da me suka fassara wannan saboda me wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yan kabila banu salma gidansu yana nesa da masallaci sai suka ce za su hijira su dawo kusa da masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji wannan labari nan take sai ce ya ku yan kabilar banu salma bayan an yi sallah yana sanarwa na ji gidanku na nesa da masallaci za ku dawo daga masallaci to shawarar da nake baku ya bani salima diyarakum tuktabu asarukum diyarakum tuktabu asarakum ya ku ɗan kabila banu salma ku ci gaba da zama a gidajenku kar ku hijira ku dawo kusa da masallaci duk gurabunku ana rubutawa duk taku ɗaya da kuka yi zuwa masallaci ana rubutawa malamai suka ce wannan shine wa naktubu ma qaddamu wa asarahum sallar da suka yi ma qaddamu taku wanda suka yi kowane taku asarahum duka an rubuta hadisi na biyu wato sabit yake cewa wata rana tafiya ta kama ni zamu je zuwa masallaci gani da Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace da kafa muke takawa yace sai ina sauri ina sauri sai Anas dan Malik ya rike hannuna yace tafi a hankali ruwai da tafi a hankali cikin nazuwa yace bayan mun je mun yi sallah mun gama sai ya rike hannuna sai yace ka gani nan wata rana tafiya zamu je masallaci gari da Zaid ibn Sabit Zaid ibn Sabit wani matashi ne ana rama mahaddacin alqur'ani mai girma shi yayin da annabi ke ba malaika jibrilu hadda ma shi yana wurin tare da shi ake ba da hadda yana sauraron yace da muka zamu je masallaci da shi ina yin sauri sai ya rike ne yace in tafi a hankali ban san cewa Allah ya sa malaiku suna kirga takun da muke yi ana rubuta mana lada ban mu tafi a hankali da wannan ne sai malamai suka fassara wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wayannan fassarori guda uku duka daidai ne saboda duka da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu aka yi su sai Allah yace wa kullu shay'in kowani abu a hasainahu mun kiyaye shi fi imamin mubi a cikin wani babban bayyanannen littafi malamai suka ce shine Allahul Mahfuz babu abin da ba a rubuta a cikin Allahul Mahfuz ba duk abin da zakai hatta wa'azin nan da muke yi an rubuta Allahul Mahfuz duk wanda kaga yazo an rubuta zai zo wanda bai zo ba an rubuta ba zai zo ba wanda ya zauna a ƙasa an rubuta a ƙasa zai zauna wanda ke kan kujera an rubuta wanda a tsaye zai ji wa'azin an rubuta wanda zai kawo talla an rubuta wanda zai dauka an rubuta an gode ya aure an rubuta yaushe zai aure ta an rubuta wani da za ta haihu an rubuta wa zai je daurin auren an rubuta ina zai samu kuɗi an rubuta shefa ne da yawo an rubuta wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mutu yaushe zaka mutu an rubuta numfashi nawa zaka yi an rubuta yanzu ko nawa ya saura oho wata kila saura 17 kaga kai sai kai oniwa mak an ta zuwa ana wazi ana kabbara haka ashe wani numfashin ya kare ba sani yana kabbara malaika mutuwa ya zarara filin wazi ya koma filin sallar jana'iza amma dai ya ci